Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'ada Nomad da Dalol har ma da Niya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Juma barkun ku da hantsiya, Aliyu Mustafa Sabbatu ne. Jami'an gwamnatin Burkina Faso sun ce wasu mayaka sun kai farmaki kan wani barkin soja har suka kashe akalla sojoji guda 12. Jami'an sun ce da sayin safiyar jiya Juma'a ne su mayakan kamar su 40 suka kaddaro shi wannan barkin wanda aka ce yana garin Nasumbu ne can kusa da inda Burkina Faso ta yi kan iyaka da kasar Mali. Hukumomi suka ce har ila mayakan sun cinna wuta ga motoci da tantuna da yawa na wannan sojojin. Shugaban Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore wanda ya bayyana mayakan da cewa su manzannin shaidan ne ya soke tafiyar da adaya su yi zuwa Najeriya domin ya jiya zanta da shugabanninta kan maganar rikicin kasar Gambia. Izuwa yanzu dai ba wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai wannan farmakin. An sai dai ba safai ne akan kai irin wannan hari a kasar ta Burkina Faso ba, sai a wannan shekara aka fara lokacin da irin waɗannan mayakan masu alaƙa da kungiyar Al-Qaida suka hauka wata hotel da ke birnin Wagadugu a watan Janairun wannan shekara inda suka kashe mutane kamar 29. Gwamnatin kasar Sham wato Syria ta dakatar da aikin kwashe mutanen da ke garin Aleppo bayan da aka ji karar harbe-harbe ta barke a wasu sassa na birnin. Amma da mayakan tawaye da sojan gwamnati kowanne ke zargin juna da cewa shi ne ya fara tsokumin fadan, wacce kuma hakan yake ta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla. Barke wannan sabon ta zoma da ta sa gwamnatin kasar Sham din ta sa ana tsaye da motoci da aka fara amfani da su wajen jigilar mutane ana fita da su garin, yayin da sojoji suka fara kafa shigaye kan tituna inda ake bi ana fita da mutanen. To amma Turkiya wacce da ita ake wannan aikin ta ce jinkirin na wani dan lokaci ne na wucin gadi. Gwamnatin Syria dai ta ce mayakan tawaye ne suka fara kare kaidar tsagaita wutar a lokacin da suka yi kokarin neman hanyar ficewa da makamansu manya da kuma tarin mutanen da suke garkuwa da su. Su kuma mayakan yan tawayen suka ce gwamnatin Syria din ce ta fara ta da karar bayan saboda tana son matsa musu lamba na lalle sai sun sako wato wasu mutane fararen hula da suke garkuwa da su a wasu ƙauyuka guda biyu na 'yan Shia da ke hannun su yan tawaye din. Dukkan kasashen da ke kan kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya sun aminta da a ƙara tsawon zaman sojojin kiyaye sulhun majalisar a can ƙasar Sudan ta Kudu har na tsawon ƙarin shekara guda nan gaba. Ha kuma ƙudurin wanda Amurka ce ta jagoranci aka rubuta shi ya tanadi cewa za a yi ƙarfafa ita ƙasar ta Sudan ta Kudu ɗin takunkumi idan aka ci gaba da fuskantar irin wannan tashin hankali a cikinta. Sabon shirin aika sojan na Majalisar Ɗinkin Duniya dai ya haɗa hada wasu sababbin sojoji 4,000 da za a tura wanda tun ma watan Agusta da ya wuce aka yarda a aika su amma ba su riga suka je ɗin ba. To su ne yanzu za a je su tare da sojoji 13,000 da dama suna can. Sai dai zama wannan sojojin kiyaye sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu yana wato ya jima yana samun suka saboda mutane da ke ganin bai yi amfani ba wajen hana hare-haren da ake kawo fararen hula a lokacin wannan tazomata shekaru 3. A Najeriya, kotun kolin kasar ta yi watsi da yunkurin da tsohon gwamnan jihar Adamawa Mahmudu Layin ya koyi na neman a maida shi kan kare gashi ta mulki bayan da majalisar dokokin jihar ta cire shi, amma tsohon gwamnan ya ce bai damu ba.
Ba mai yi sai Ubangiji, tsakanina da su sai godiyan Allah, sai godiyan Allah, sai godiyan Allah. Yanzu zan sake neman abin nan nawa in daura in sake komawa in taimaka jama'a ta wajen noma da kiwo, saboda haka nan kowa kwatanta hankalinsa. In Allah Ubangiji ya da akwai hikima da Ubangiji ya sa ya yi wannan abin, kuma in Allah ya da mu ga amfanin sa.
To sai dai kuma a martaninsa game da wannan hukuncin kotun kolin, gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla nuna ma farin cikin sa yayi tunda kotu bata yi fatali da zaben nasa ba.
To alhamdulillah, babu da zance, na gode Ubangijin Allah da ya kawo wannan rana a yi shi lafiya an gama lafiya. Allah ya bani kuma ba mai bada mulki sai Allah ya ko babana ne har in mutu kuma mahaifina ne annan magana ne tsaya kawai dai muna roƙo Allah kuma muna roƙon talakawa mu su ƙara haguri sannan su ci gaba mana da addu'a
a dai hukuncin kotun kolin alƙalai bakwai na kotun kolin galkashin jagorancin mai shari'a Tanko Muhammad sun ku amince ne da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wanda ya ce tsigewar da aka yi wa Yakub fa bai dace ba amma ko ba za a maida shi kan kujerarsa ba saboda yadda ƙaramar kotu ta tafiyar da lamarin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaishe ka Ibrahim. Ya takarar shugaban kasa a zaben da aka yi a nan Amurka a watan Nuwamba da wuce Hillary Clinton ta ce ba wanda ya kada ta zaɓe illa shishigen Rasha a cikin zaɓen kuma ta ce babban algungumin yin wannan ɗin ba wani bane illa shi shugaban Rasha ɗin Vladimir Putin wanda ta ce ya tsane ta. Hillary Clinton wacce tun lokacin da ta sha kai a wannan zaɓen ɗin ta keɓance kanta ba ta fita ba a jinta ba a ganinta ta yi wannan kalami ne a shekaran jiya Alhamis wato a New York a wani jawabi da ta yi wa wani gungu masu yi mata tarwacin kuɗaɗe a cikin wani faifan murya da aka ɗauko wanda jaridar New York Times ce ta fara buga shi aka ji Hillary tana cewa Putin ne da kansa ya ba da umarnin hare-haren da aka rinka kai mana ta hanyoyin sadarwar duniyar gizo domin a tarwatsa ƙidojinmu na siyasa na demokuraɗiyya domin kawai yana fishi da ni. Tuni dai hukumar leƙen asirai ta Amurka ta CIA ta tabbatar da cewa lallai jami'an Rasha sun kutsa kai a cikin na'urorin kwamfuta na jam'iyyar Democrat sai ta Hillary Clinton inda suka rinka zaro bayanan da ke kunyata da ko muzanta ta a lokacin yaƙin neman zaben da aka yi abinda kuma ya taimaka wa ɗan takarar da ya yi wato jayayya da ita Donald Trump ya samu nasara ya lashe zaben.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahoton mu na farko zai yi magana akan makon kula da lafiyar mata masu juna biyu da yara yan kasa da shekaru 5 da ya gudana a jihar Naija. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan ziyarar da hukumar Bakatma a jihar Bauchi take kokarin kaiwa ƙananan hukumomi a inda wannan karan ta yada zango a ƙaramar hukumar Darazau wajen kokarin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan rigakafin cutar shan inna da masana harkar kiwon lafiya ke kokarin wayarwa al'umma kai na ƙarshen wannan shekara da muke bankwana da ita a jamhuriyar Nijar. Shima rahotonmu na hudu zai mana magana ne akan tabbaci da masana harkar kiwon lafiya suka bayar cewa za a kawo ƙarshen cutar shan inna wato polio a Najeriya baki daya. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo muku kashi na ƙarshe na taron gangamin kiwon lafiya da ya gudana a ƙaramar hukumar Kagara da ke jihar Neja. A inda gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya. A inda yau Hajiya Kulubako babban jami'ar kiwon lafiya a ƙaramar hukumar Kagara za ta amsa tambayoyin da mata suka yi mata yayin da taron ya gudana. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
makon kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma yara ƴan ƙasa da shekaru 5 a jihar Neja dake arewacin Najeriya, inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Manufar makon dai shine jami'an kiwon lafiya za su share tsawon kwanaki 7 suna bada kulawa ta musamman ga mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana. Dr. Aliyu Yaba Gishehu, director ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija, yayi ƙarin haske akan abubuwan da ake gudanarwa a cikin makon.
Eh, mako ne aka ajiye saboda mata yara su zo asibiti kananan asibitoci su zo su karbi sinadare wanda za a ba su asibitin, kuma za a kuma yi masu registration na
takardar shaidar haihuwa.
Za a ba yara kuma to sinadaren ne suna nan dama da ba wai ba bayar ba dama ana an aje makon ne saboda dinga dauki ankalin mata da yara su dinga zuwa asibiti su karbi waɗannan sinadarai su san cewa akwai su a asibitin. Ba wai 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 sababbin abubuwa ba ne, abinda dama aka saba ba su asibiti na ma an ajiye makon ne saboda su dinga zuwa su karbi waɗannan sinadarai, kuma sinadarai sun kunshi sinadarin vitamin A da vitamin A. Akwai kula da mata da hauna ciki, akwai kuma maganin cutan ciki na yara, akwai kuma yadda za a gwada gan kwasashen yara cikin ko suna da lafiya. Bayan wannan kuma akwai dai kuma alluran rigakafi na wata-wata da aka saba yi.
Kamar wani rigakafi ke?
Kamar rigakafi na wanda aka saba dai wannan zuwa mako-mako na shan inna na tarin huka na tarin lala na measles na diphtheria da sauransu da aka wanda aka fara saba ba yara mako-mako.
Kamar bayani dalla-dalla, magungunan nan haɗe suke duka lokaci guda za a ba yara koko kowace rana da maganin cuta kaza da za a bayar?
To kasan ba wani su za su karbi wanda mutum ke yi da bukatansa shine za a bayar da lokaci. Kamar na maganin cutar ciki za a ba da kusan kowa da kowa. Sinadarin vitamin A kuma akwai daga yara wata 6 zuwa kasa da shekara 5.
Dr. Aliyu Yaba Gishehu, kimanin mata masu juna biyu miliyan 1.5 ne, tare da yara sama da miliyan 2 ne dai aka duba lafiyarsu a cikin makon na kula da lafiyar mata da yara ƙanana da aka gudanar a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Bauchi, hukumar Bakatma mai kula da yaƙi da cutar sida, kuturta da malaria na ci gaba da kai ziyara ƙananan hukumomi ne domin faɗakarwa game da yanda za a kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Amina Abdullahi Girbo na ɗauki da rahoto.
Da yake bayani Dr. Mansur Dada ya ce
zazzabin cizon sauro, akwai abubuwan da ita hukumar nan take yi, kama daga akwai feshin sauro wanda za a bi gari-gari ko cikin na ciki da na waje, akwai kuma raba gidan sauro da take yi, bayan haka kuma akwai asibitoci da muka zazzaba a cikin dukkan ƙananan hukumomin jihar Bauchi wanda ake raba magunguna na malaria wanda za a dinga bawa yara wanda ba su kai shekara 5 ba da kuma mata da suke shekarun aihuwa. So magungunan nan kyauta ake ba su, akwai wanda ake bawa mata masu ciki. So a nan ƙaramar hukumar Dara Zoma akwai asibitocin muna raba magunguna yadda ake rabawa kyauta. So a takaice su ne waɗannan ayyukan da ita wannan hukumar take. Bayan haka kuma akwai health education, shi ya shafi duka, banda HIV ana yin sa, a TB ana yin sa, leprosy ana yin sa, a malaria. So su ne a takaice waɗannan ayyukan da ita wannan hukumar take yi a cikin jerin ayyukan da ya zami insha Allahu a nan ƙaramar hukumar Darazo. Bayan ziyarar ban girma da muka kawo shugaban ƙaramar hukuma, akwai kwamiti da muke so mu ƙaddamar a nan ƙaramar hukuma a ɓangaren lafiya wanda zai dinga kula da yaki da waɗannan cututtuka din a cikin ma'aikatan mu ne na nan karamar hukuma zamu zan kaddamar da su zuwa anjima kuma zamu tattauna da su mu ji me yake damun su a bangaren da ya shafi ayyukan mu waɗannan cututtuka guda hudu yadda an akwai wani yadda akwai matsala muna tafe da kayayyaki a motocin mu wanda take a wajen ma muna babbada wasu abubuwa dan a cike gibe
shugaban Bakatma kenan Dr. Mansur Dada da yake bayani hakimin Darzau Alhaji Muhammad Baba Ibrahim
muna godiya da daman da Allah ya bayar aka ziyarce mu domin a ci gaba da fadakar da mu da tunatar da mu akan muhimman abubuwa da suka shafi kiwon lafiya. Ala hakika muna shauraren irin program din da musamman tuwa da kai na Bauchi South mun ji shi a ko Voice of America ne ko yawa to gaskiya ba abin da zamu yi sai mu godiya Allah mu godiya gwamnati da sauran dukkan ma'aikatan kiwon lafiya na jihar Bauchi da suka nuna damuwar su akan harkar lafiyar jama'ar jihar Bauchi. Cikin abubuwan da kuka magana akai ala hakika koda a ranar sallar lahiya a cikin jawabi na nayi magana akan muhimman abubuwa guda biyu. Wayannan muhimman abubuwa guda biyu kuwa sune HIV wanda ya zama ruwan dare binne da kauye mace da namiji yaro da babba. Mun jawo hankalin jama'a da dan gurgudo akan ai hattara. Kuma kaman gwajin nan da ka faɗa mun da emphasizing din cewa ya kamata ma'aurata su zama tabbacecce sun yi gwaji kafin a gabatar da aure. Abu na biyu da muka yi shine duk abin da za a yi kuwa tsafta ita ce ulumin uba isin rigakafi. To muna kira ga jama'a kowane lokaci tsaftace muhalli musamman magudanar ruwa. To Allah ya yarda cikin ikonsa ana samu daidan gwargwado mutane suna ba da haɗin kai da goyon baya wajen tsaftace magudanar ruwanmu da kuma guraren da duk aka sani musu duk kwariya ko kwano ko tukunya da yake tare ruwa da zai kwana uku in dai ba za a yi amfani da shi ba mun ba da shawara mutane a zubar da shi don ya kan ba da muhalli ne a sauro da sauran kwayoyin cututtukan da za su cutaci jama'a kuma alhamdulillah jama'a suna ba da haɗin kai suna kiyayewa.
Alhaji Muhammad Baba Ibrahim hakimin Darzau kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jamhuriyar Niger likitoci da masana harkar kiwon lafiya na kokarin lekawa lungu-lungu da kuma sako-sako domin ilmantar da iyaye domin bayar da diyansu ga likitoci a yi masu rigakafin cutar shan inna na ƙarshen shekara a wannan shekara na 2016 da muke bankwana da ita. Shuaibu Wani na dauke da rahoto daga maradin jamhuriyar Niger.
Kwamishinan kiwon lafiya matakin farko Dr. Idi Kalla ya bayyana mana dalile da alfanun ita wannan shaushawa.
To lalle wannan aiki kamar da kowa sani bana an dan matsa an watannin ga to da koyi dalili dai na fara kun san game da makwabta sai aka ga da kowace da yawa ta fara dawowa da koyi yarawa da aka samu wajen yaro hudu masu ita kenan kaga an ce in gemen nan aka kama da wata shahama na karwa to ruwa ne muka shahama gemen mananniya saboda ba dai a hana cudiyawa yau da gobe to in cudiya ma za a yi ya zan mu umman namu an kare su kuma suna su din da a kusa tare da mu su ma an ba su kariya su ma can suna ta nasu kokari an ce rigakafi yahi magani wanda ita yanzu take da matsala wannan masakantar da take sosai kuma abu ne wanda ya dami kowa an kai ga guri saboda mu daina Niger an yi 'yan shekaru da sha babu ko guda wanda an ka samu kullun ku cikin bincike muke cikin larwaye muke amma alhamdulillah
domin tabbatar da wannan kariya ga kana yara Dr. Idi Kalla ya ce da akwai matsala muddin yaro ɗaya ba samu ita wannan shosha ba dan haka shi na mai kira ga galibin uwaye da su ba da haɗin kai domin cimma burin da ake so a fadin ƙasa.
Don haka muka kira da ga jama'a a yi haƙuri don Allah ƴan masu shoshawan nan sun zo a hiddo yara a yi musu a ɗiga musu kuma a yi ƙoƙari wa'anda ba su nan a shaida ma masu aiki da kwa yaro kaza ba shi nan rana kaza ana iya a same shi saboda in ta ba da dama su koma kuma su yi mishi daidai da mutum guda an bai samu kariya ba matsala ne yana iya sa saura cikin haɗari ba ciwon shan inna ba kadai ake rigakafi bisa gare shi. da kwai allurai kala-kala na rigakafi ya kamata su ma mata duk sun sani yaro wanda an kai hawa duk shoshawun da aka yi mai a yi kokari a rumce da dora kaiwa har a kare mu yaro shoshawun su duka da kwai matakai idiya na kiwon lahiya wanda ya kamata a dauka ko da ma yaro kan hadarin shi lahiya to a bar kuma jira sai ya kai wani hali ana sayan maganin titi wanda an san hadarin shi an san matsalar shi ana bashi sai ya kai waya galabaita kuma a taso ma likita dora taya da wuri daga kai ya yi magani kuma kama Allah ya kama mana mu duka mu ci mu gurin dadada rayuwar mata da yara kanana
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
a Najeriya ma masana harkar kiwon lafiya na ƙara bayar da tabbacin cewa za a gabatar cutar shan inna duk kuwa da sake bullar cutar a cikin wannan shekara ta 2016 wakilinmu na kanan dabo Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto
duk da bullar cutar shan inna da aka samu a jihar Borno masana harkokin lafiya a Najeriya sun yi imanin cewa nan ba da dadewa ba Najeriya za ta shiga sauran kasashen da aka kawar da cutar kacokan Farfesa Isa Abubakar babban likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano yace duk da koma bayan da aka samu a kokarin kawar da cutar a Najeriya nan ba da dadewa ba Najeriya za ta bi sauran kasashen da suka magance wanzuwar cutar a kasashen su
kaga dai tintini gwamnati da mutane daban-daban suna iya bakin kokarin su wajen shawo kan wannan cuta a duk fadin Najeriya to aka samu gagarumin nasara an kai an yi shekara biyu ba a ji komai ba saura shekara guda shikenan ya zama na an fitar da mu duniya cewa mu ma ba mu ba wannan cuta sai gashi an samu a can jihar Borno din wato wannan ba mamaki saboda da tashin-tashina da ake samu baya bari a shiga wajen ma balantana a yi rigakafin ko kuma a gama me yake faruwa a wajen to samun zaman lafiyar da aka samu shine yasa da aka je can din sai aka dan gani to yanzu tunda gwamnati tana yunkuri kuma kungiyoyi daban-daban a duniya ma ba ma a Najeriya kadai ba suna tallafa mana a samu a shiga to fatan mu shine wannan zaman lafiyar da aka samu ya dore sosai sosai saboda a ci gaba da shiga ana yin rigakafin nan sauran wurare ma ana yi domin koda wasu daga cikin mutanen nan sun fito daga nan wajejen Barnan to su ma dai za a samu a yi ba da kariya ta musamman yadda cutar ba za ta yadu ba to idan aka ci gaba da hakan Allah ya yarda mu ma dai kasan nan za mu kai wannan lokacin da za a ce babu cutar inna a Najeriya kuma in Allah ya yarda muna sa rai za a kawar da ita daga duniya ma baki daya saboda kasashen da suka sauran ba su da yawa
mai sauraro sai ya mamaki Najeriya tana da jihohi 36 amma an samu wannan bullar cuta a kawai karamar hukuma daya hankalin Najeriya da duniya gaba daya tashi me yasa
ai saboda burin shine cewa ya zama na ko a ina ne a kasar ba a ji bullar ta ba ko a ina ne
me yasa an ji bullar ake ta da hankali
saboda wato bullar ta din ya bata wannan tsari na cewa cutar za a batar da ita domin shi mutum daya idan aka ga yana da cutar ana sa rai wata kila wajen mutum 200 suna cikin hatsarin kamuwa da ita kenan to yanzu a Najeriya an samu biyu daga farko an sake samun biyu kaga ana sa rai wajen 1,600 suna cikin hatsarin kamuwa to kuma baka sani ba daga cikin sun nan watakila wani ya tashi ya tafi wani gari babu mamaki yanzu daga cikin mutanen a Borno sai ka ji wani a can jihar Delta ko kuma can Lagos to kaga ashe su ma mutanen can din ba su tsira ba kenan da barazanar cutar to kuma tunda cuta ne da ake so ba wai a rage yawan masu ita ba a'a a kawar da ita ne gabaki daya dole ne hankalin kowa ya tashi ga makudan kuɗi da aka kashe ga wato abubuwa da aka sa da dama ya zama na an maida hannun agogo ba dole ne har shugaban kasa hankalin shi ya tashi ba ma sauran mutane mu yan kasa ba
Farfesa Isa Abubakar babban likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya
A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga kanan Dabo. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kashi na ƙarshe a taron gangamin kiwon lafiya da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar rayuwar ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a garin Kagara inda Hajiya Kulbako jami'ar kiwon lafiya za ta amsa tambayoyin mata da suka halarci wajen taron.
Assalamu alaikum. Sunana Habiba Abdullahi. Kawai da kika ce cin goran nan. To wajen ta samu cikin ko ba ta cin goran ta samu cikin ta kanci goran yana kawo wani matsala ne
mara ciki ma an ce katta ci goro balle mai ciki take lalura ce mukan bada shawara ga mutun cewa ya duba a cikin cimakan shi wanne ne ya ji ya yadda da shi sai ki ci gaba mukan bada shawaran dan biscuit crackers haka ko mene haka dai dan abin da kika ga hami fa zuciyanki ya yadda da shi amma ki yi kokari ki canza da goro ki samu wani madadin goro ba goro ba kan mara ciki ma an ce kai ci goro balle mai ciki
assalamu alaikum amma mata masu ciki wani shigan cikin yakan kawo ka ga mace na tan cin kasa mace ta cin kasa yana da lahani a jikin mace idan ta samu cikin ko kuwa
kasa ba abinci bane saboda haka nan dole za a baki shawara a cikin cimakan ki ki kokari ki gwada ki ga wanda ya zo maki daidai da wannan ya maye gurbin wannan kasa ba abinci bane kuma ba zai alheri a jikinki ba
Maryam Isa wani yana da ciki sai kama cin itatuwa haka to da ya haihu kuma sai yaron ya kamu da lalurar marurai kala-kala a jikin shi an ta magani haka ina so wannan me effect din shi
tun lokacin da aka haifi yaron aka ga ya zo da matsala sai a dimanci asibiti kwararra masana likitoci sun za su yi bincike daga kin gwada wanga asibiti ya kasance ba a cimma nasara ba za su ba ki referral letter su tura ki ga asibiti na gaba muna da asibitoci hawa 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 ba magana ne da za a zauna gida ba kar a dogara a ce an zauna gida ba a san me ke faruwa ba ai na je wanga karamin asibiti daga karamin asibiti za ki je babba su ma za su ba ki takarda zuwa na gaba gare su har Allah ya sa a cimma nasara
assalamu alaikum sunana Saratu Abubakar tambaya ta ita ce mi ka kawo ciwon mara tun harkon samun ciki har zuwa ita wata hudu
alhamdulillah da bayanin ki zaki dimance asibiti za a je lab za a dibi fitsarinki duk gwaje-gwaje za a yi har a gane menene dalili sanadi na da yawa
Hajiya Kulbako kenan babbar jami'ar kiwon lafiya karbar hukumar Kagara take amsa tambayoyin mata yayin da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da rayuwar ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da wani gangami na musamman na kiwon lafiya a garin Kagara da ke jihar Niger kwanakin baya Ibrahim Alfa Ahmed Greka
masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu ƙarƙare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To sabbin gwamnatin Siriya ta dakatar da aikin kwashin mutanen gari Aleppo bayan da rigima ta barke har aka ji harbar bai a wasu sassa da garin abinda mayakan yan tawaye da kuma sojan gwamnati kowa yake zargin juna da cewa shi ne ya fara harbin. Barkewar wannan sabuwar zuba dai ta sa gwamnatin kasar Sham din ta sa ana tsaye da motocin da a da suka so majigirar mutane suna ficewa da su daga garin kuma soja suka kafa shingaye akan hanyoyin da ake bi ana fita din. To amma kasar Turkiya wacce da ita ke wannan gagarin aikin kwashin mutane daga Aleppo din ta ce jinkirin na wani ɗan lokaci ne na wucin gadi za a dawo a ci gaba nan ba daɗewa ba. A Burkina Faso kuma hukumomi sun ce wasu mayakan kishin Islama sun kai farmaki kan wani barikin soja har suka kashe sojoji kamar 12. Jami'an sun ce da sayin safiyar Juma'a ne mayakan su kamar 40 suka kaddaro shi wannan barikin da ke garin Nasumbu can kusa da inda Burkina ta yi kan iyaka da Mali. Hukumomin sun ce har ila da mayakan sun kunna wuta ga motoci da tantuna da yawa na sojoji din. Sannan dukkan kasashen da ke kan kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya sun yarda a tsawaita zaman sojan kiyaye sulhun majalisar a ƙasar Sudan ta Kudu har tsawon ƙarin shekara guda daga yanzu. Sabon shirin aika soja na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya haɗa har da ƙarin sojoji 4,000 wanda tun watan Agusta aka yarda a aika su amma ba su je ba yanzu a je su haɗe da waɗanda ke can su kamar 13,000.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.